على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin wata Ramadan shekara 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2026 miladiya. A yau insha Allah za mu majalisa ta 8 kuma muna cikin suratul Tauba. A jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 114, sai kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 115. Inda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa ma qala Allahu illa qawlan ba'da idh hadahu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
وبنجي تعالى يتي وما كان الله مضل قوما يضيوا وبنجي سبحانه وتعالى يبتد متعلي بعد إن هداهم بايان يطورا سوء كان هنيا شريا حتى يبين لكم ما يتقون hatta ya bayyana musu abin da za su kiyaye, sai an bayyana musu dokoki idan sun kibi, to nan kuma sai a kama su, sai su tantance hukumar da za a musu. Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Ubangiji Ta'ala masanin komai da komai ne, ba abin da bai sani, ba abin da yake kuya masa. Wato a nan adalci ne, Ubangiji Ta'ala ba zai halakar da mutane ba sai ya aiko musu da manzo an yi musu bayanin dokokin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Idan sun keta doka, so sai a yi musu hukuma. Sai sa Allah Ta'ala yake cewa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Ba ma azabtar da mutane sai mun aiko musu manzo. Idan manzon ya zo ya sallata musu tauhidi suka ce ba za su bi ba, to a lokacin kuma sai azaba ta sauka musu, Allah ya kama su. Amma idan ba a aiko musu manzo ba, ba za a kama su ba. Shi yasa da za a ce a yanzu a duniyar nan akwai wani waje inda da'awar manzon Allah ta kawo mata je ba musulunci bai je ba kwata kwata, wasu ji labari musulunci ba, to da Allah bai kama su da ce can cikin ƙasashen duniya bayan wani kogi a sai akwai wasu a wurin su ba su san ma wani abu su da musulunci ba ko labarin da musulunci ba, misali inda a samu ko da wannan uzuri. Amma duk garuruwan da suka ji labari musulunci da zuwa manzara ta zuwa ta wajen ba su da kuɗi, shi ne ma kunna mu'adhibina hatta nan ba rasula. Ba ma azabtar da mutane sai mun aiko manzo in sun ki binsa, sannan mu azabtar da su. A cikin suratul Fussilat kissar Samudawa Allah ta ce wa amma Samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda. Ai Samudawa mutanen Annabi Salihu mun dora su a kan shiriya, mun nuna musu hanyar shiriya, amma sai suka zaɓi makanta a kan shiriya, suka zaɓi mataki nan a kan shiriya, to da haka sai aka azabtar da su. Duk wanda aka sanar da shi doka, sannan sai ya zo ya keta doka, ya san da doka ya keta doka, wanda za a yi maganin su. Amma bai sani ba fa, yau da za a ce wani ya zo ya musulunta da can ba wasu duwatsu, shi tun da ya taso a bayan dutse yake, ba wani karantarwa da addini ba komai, sai ya zo ya karbi musulunci yana fita bayan gari sai ya sha giya, aka ce ya ka sha giya ita ta shi bai san ma shan giya haramun bane a musulunci, to ba za a masa bulala 80 ko 40, ba za a kama shi da wannan laifi saboda jahilcinsa ilimi bai je masa ba, sai idan ilimi ya je masa tukunna sannan nan ne za a kama shi da shi. Wannan shi ne adalci, hatta yi bayyana lahum ma yattaqun, sai ya bayyana musu abin da za su kiyaye. Idan ba su kiyaye shi ba, to nan kuma sai su tantance hukuma. In kuma sun kiyaye wannan abin da aka ce su kiyaye, shi kenan ba su saba wa Allah bayan hani ba, to nan kuma ba su tantance hukuma ba, sai a ba su sakamakon da ake ba wa masu bishiyi. A yanzu wani lokacin sai kaga kaman jami'an tsaro ban ce dukan su ba ko ya doka fi ne kamar ana Allah ka keta dokan ne ana keta ta kawai shi kenan sai aka fara ya kamata kuma an sa doka a bayyana ta ne a rubuta a rubuce a ko'ina a yada cewa abu kaza doka ne idan ka keta dokan kuma ya zama ana tsare dokan ne ba so ake ka keta dokan ba ana tsare ta ne ana Allah ka keta dokan in ka keta sai a maka hukunci in baka keta kuma ka ake shi amma za ka samu masu nadewa a wurin doka ne ba za ka tsaya da abun hawanka ba ko ba za ka yi fakin da abun hawanka ba ko ba za ka yi kaza ba sai su je su nade sai ka zo ka keta wannan dokan ko ka wuce danjar idan danja ce sai su zo da gudu sai su kama ka ga ya kamata su tsaya ne a bakin danjar yadda da ka hango su kawai za ka yi birke ka san cewa ba a wucewa su sai zama aka sai haka ne su ka ga ya kamata a gyara adalci shi ne a bayyana maka doka idan baka bi ba a kama ka amma ba a koyi doka sai ka keta doka a ce ka keta ba ko a ki ma sanar da ita an kafa doka amma ba a sanarwa ba a sanar da ita tukun da kowa ya sani cewa doka ne a dan daga kafa ma na kwana ɗaya ko biyu don sabuwar doka ne saboda kowa ya ji labari sun yi doka to daga nan kuma dole ya keta doka to sai a masa hukuncin da ya dace saboda Allah ta'ala ba a azartar da mutane sai ya sanar da su hatta yi bayyana da mu ma ya kafa sai an gaya musu abin da za su kiyaye kafin a kama su inna Allah bi kulli shay'in alim Allah batani ne ya san abin da ya dace da kowa ya san wanda ya cancanci bata da wanda ya cancanci shirya sai Allah ta'ala ce
inna Allah lahu mulku as-samawati wal ardi yuhyi wa yumit وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
وبنجي تعالى ان الله حقيقه وبنجي له ملك السماوات ملك السمينا سنه والارض نقصي يحيي ويميت شيء من رايه وشيء من كشوه وما لكم من دون الله من ولي ba ku da wani mazikinci da zai kare ku daga azabar Allah banda Allah wala nasirin ba ku da wani mai taimako da zai hana azabtar da ku sai dai idan ubangiji ta alaka ya Allah ta'ala shi yake da mulkin sammai da kasai shi ya halicce su shi yake rike da su shi yake sarrafa su yadda ya ga dama babu wani mahalicci in ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sannan yana nuna mana cikan mulkinsa duk iya mulkin mutum sai dai wani yanki na garinsu ko ƙasarsu ko wani ɗan wuri amma bai sai mulki sammai da ƙasai gaba ɗaya ba to Allah ta'ala shi ne mai mulkin sammai da ƙasai saboda dama shi kaɗai ne ya halicce su a cikin suratul luqman ubangiji ta'ala ce khalaqa as-samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum Allah ta'ala shi ya halicce sammai dinnan gaba ɗaya su guda bakwai ba tare da gufanni ba ba cidoji da za su rike su kuma kuna ganin su ba za su faɗo a kan kuma sannan ya jefa duwatsu a kan ƙasa ya halitta ƙasa ya ɗaure ta da manya-manyan duwatsu domin kar ta dinga girgiza ke sa ba ta girgiza sai dai idan ƙaddara Allah ya zo girgizar sai ta zo to ubangiji ta Allah shi ne mai wannan halitta da zuwa da yake mallakan sammai da ƙasai ba da dara ɗan adam ko aljini shi kan ba wani abu ba ne an kwatanta shi da halittan wato ainihin sama da ƙasa sannan kuma shi ne wanda ya huyi wa yumi shi yake rayawa shi yake kashewa ba mai rayawa sai Allah ba wanda ya isa yau ya halicci ɗan adam mutum ya busa masa rai sai ubangiji su ba da wata ba kuma wanda ya isa ya kashe wani ya fidda ran wani sai dai idan kwanan sai ya kare sai dai ka zama sababi amma ba wai kai ne ka zare ran ba kuma sau ba da yawa da mutuwa sukan zo wa mutum ya zo mai mutu mai kwanan sa bai kare irin dukan da aka yi wani ya mutu wani kuma an masa dukan da zai mutu ba irin jinya da wani ya bar duniya da sawabinta wani kuma sai jinya da tafi ta kuma yana nan yana raye ya warke ma daga bada hakukin sa to kaga Allah ta'ala shi yake halittar rayuwa da mutuwa kamar da ya faɗa cikin suratul mulk alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ne halittar sammai da kasai don ya jarraba ku waye fi kyakkyawan aiki waye aikin sai fi kyau saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai kashewa shine mai rayuwa wa kullu man mata bi ajalihi wa law kafara duk wanda kaga ya mutu ko ajalin sa dai ko da wani ne kashe shi da ajalin sa bai yi ba zai mutu ba dijin da aka yi kuji kubra to shi kuma zaka samu ya fita za ka samu shi ya fita da ransa, wanda kwadan sai kare kuma to abin da bai kai wannan ba sai ya wa kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min sahihin ashahin min al-dhan daiwa za ka ga lafiyar mutum ya rasu babu wani ciwo, daiwa za ka ga mutum da ciwo kuma ya dade yana jinya ba tare da wato ainihin ya rasu ba, saboda Allah shi yake halittar mutuwa kamar yadda shi yake halittar wato ainihin rayuwa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma lakum min dunillahi min waji wa la nasir, babu wanda ya sai kare kana da azaban Allah ko ya hada maka azaban Allah sai an shi ke da magana ta kai la malakun muqarrab wa la nabiyyu mursal wa la rajulun salihu min as-sala ko malaika bin sai hada Allah ya sarrafa kai, ba wani annabi da zai hada Allah ya sarrafa kai sai Ubangiji ta'ala, balla ta dawo mutum kirki ko wani shehi ko wani duk wanda yake ga wani nan zai hada ka shiga wuta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to ƙarya yake maka kuma ya mai da kaiwawa. Allah shi ne mai aljanna da wuta, shi ne abin tsoro, shi ne mai kare mutum daga dukkan wani sharri ko azaba, babu mai kariya sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala ya ce
laqad jada Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usrah من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
وبنجد تعالى لقد تاب الله على النبي تبت ألا يا ياتي ومن ألا يا كربتوبة سمعنا يا ياتي مسا izinin da ya yi wa munafukai suka tafi yakin Tabuka a bisa kan wani suka tafi yakin Tabuka a bisa uzuri na ƙarya, shi ko mazaba bai ma san ƙaryar suke yi ba, amma tun da ya ba su izini ba sai sun ji yakin ba, to shi ma kamar zai fi ne sai Allah ya fi ya yafe masa, saboda ana cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin sayyi'atul muqarrabin hasanatul abrari, saboda haka mazan suwa zai iya abu ba da sani ba ma sai Allah ya ce na yafe maka, in wani ne ma lada gida na bashi na bashi uzuri a bashi lada, amma saboda matsayin sa wajen Ubangiji ta'ala sai Allah ya ɗauki abu kamar laifi sai a ce an yafe maka. To mun karanta a baya cewa lokacin da aka dawo yakin Tabuka ko kan a tafi wasu munafukan sun zo kai ta ba da uzuri na ƙarya, manzala ta tsawa ya ce ba damuwa, to wannan abun da ya yi shi ne aka ce an yafe maka duk da harshen shi na bi sani ba. To Allah ta'ala ce ya yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal muhajirina da sahabbai muhajirai muhajirun wasu suka tsoro daga Makka suka dawo Madina ko daga wani gari suka dawo Madina, wal ansari da kuma ansarawa waɗanda aka samu a garin Madina suka karɓi bakoncin waɗanda suka yi hijira, su ma an yafe musu kurakuran da suka yi a yakin Tabuka, ba za a rasa ƴan kurakurai ba, wani ya yi kasara kafin ya tafi saboda tsananin zafi na rana da kuma talaucin da ake fama da shi da tsadar rayuwa a lokacin da wahalar rayuwa, wani yana ta tunani ko na daidai ko in ba da uzuri da daidai Allah ya taimake shi da sai sake ta ne, to wannan dan jinkirin Allah ta'ala ya yafe musu. Allazina tabauhu su muhajir wal ansar sune wanda suka bi manzo Allah ta sama zuwa yakin Tabuka fi sa'atil usrati a lokacin wahala, a lokacin da ake tsananin zafi, a lokacin da ake tsananin talauci, a lokacin da babu abinci, a yakin ya kasance mutum biyu suna riba dibino kwaya ɗaya su ci saboda yunwa, mutum goma suna hawa rakumi ɗaya, in wanda ya hau ya ɗan huta ana tafiyan ƙafa wanda ya hau wanda ya hau haka aka je Tabuka, da shi sa aka ambaci wanda yakin da jaitul usra wato rundunar yaƙi wanda ta sha wahala. Allah ya ce fi sa'atil usra a lokacin wahala, lokacin garjin rana, lokacin talauci, lokacin wahala, lokacin da babu abinci, lokacin da babu wadata, min ba'di ma kada yazigu fariqu qulubu fariqin minhum, bayan zukatan wasu daga cikin su musulmi ya so ya karkata, thumma taba alaihim wa sai karkata su take yakin nan gaskiya gara mutum ya huta, wasu sun dan fara karkata haka tsora ka dan kuma ta ba ne sai Allah ya karbi kuma su ma ya tabbatar da zuciyarsu suka kama hanyar tafiya ta buka wajen yaki, to Allah ne ya kai musu wannan sauki innahu bihim rahimur rahim Ubangiji subhanahu wataala mai jin kai ne rahimu mai rahama ne a gare su, wato Allah ya ji tausayin su ya yi musu rahama, sannan wato ya ba su dama kwarin gwiwa su ta yaki, amma zuciyarsu ta kusa ta karkata zuwa ga hutu, zuwa ga zaman gida ba tare da an tafi jihadin ba. Allah ya kai musu tausayi, wato kamar a ce za ka yi niyyar wani aiki alheri sai ka ce ka haƙura ba ka bari kawai ka bari can dai sai ka yaƙi shaitan sai ka yi abu. To wannan abin da suka yi din sai Allah ta'ala ya faɗe shi kuma ya yafe musu, ya yafe musu wannan ɗan tababa da suka yi da wannan ɗan tsekun da aka samu daga wajen wasu, Ubangiji ta'ala ya yafe musu wannan. To kaga babu wanda ya kai sabon manzala ta tsawa za ta a cikin wannan al'umma, in laifi kai ba a ce an yafe maka, in ɗan gargar kai ma a faɗa a ce to amma an yafe maka, wannan sai zama daraja a gare ka. Amma yanzu kai ya za ka gane an yafe maka, ba ka da wannan hanyar. Sai dai ka yi kyakkyawan zato kana fatan Allah ya taimaka ba ka da yaƙini, to kuma sai a saukar da Al-Qur'ani a ce an yafe muku to an karɓi tuban ku kenan. Shi yasa da wani zai zo yana gaya maka ai sahabbai wasu sun yi kaza sun yi kaza, daga sai to Allah ya ce ya yafe muku, magana ta ƙare da ba mu mutum masumai ba ne, su ba annabawa ne, amma Allah yana yafe musu, ya yafe musu, ya ga matsayinsu da darajarsu, ya ce ya yafe musu ba shi kenan ba. To me kake nema kuma, ai ba kai ne mai azaban ba, ba kai aka saba wa Ubangiji ta'ala ne kuma ya ce ya yafe musu saboda matsayinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ya ce yana jin tausayinsu, innahu bihim ra'ufun, Allah yana jin tausayinsu rahimun, kuma yana jin kansu yana musu rahama. Shikenan kai baka da naka, aljanna ba taka ba, wuta kuma wato ainihin ba taka ba ne. So da haka a lokacin da za a tafi yaƙin Tabuk an samu ƙarancin guzuri, kuma lokacin akwai tsananin rana, wannan shi ne ya sa yaƙin ya zama ya fi kowane yaƙi wahala ga kuma doguwar tafiya, wanda kowane yaƙin an zo tafiya wato ana yin tauriya, ba za a faɗi direct ga inda za a tafi ba saboda kada munafukai su je su kai labari. Idan Makka za a tafi sai a kama tambayan hanyar Khaibar, yaya hanyar Khaibar babu wani matsala, sai a yi tambayan Khaibar za a tafi, manzon Allah ta ce sai ta tafi ta hanyar Makka, hanyar Badar kenan. To da haka duk inda zai je sai faɗi wani waje faɗi wata hanya a dinga tambaya, sai ka munafukan su ɗauka can za a yi sai abin ya bada sai zo ba ta, amma da za ta fi yaƙin Tabuk sai da aka ce Tabuk za a yi saboda doguwar tafiya. Lokacin kuma akwai ƙarancin guzuri, kamar yadda na ce dibino ɗaya suka ce mutum biyu suna raba dibino ɗaya yunwa, sannan ba abin shi ba ka da alama da shi, amma akwai dibino guda ɗaya bari ya raba mana shi, sai a raba sai ka cire dibi ku cire dibi saboda rashin guzuri. Sannan kuma mutum yakan rasa ruwa ya je ya nemi ruwa ya zagaya babu, in ya ga zai mutu sai kwantar da rakuminsa ya soke shi ya yanka rakuminsa sai ya cire tumbin sai ya matse ruwan da ke cikin tumbin sai ya sha don hantar sa ta samu ruwa. Haka sai na Abubakar yake abin zai faru a cikin. To ga kuma tafiyan kafa mai nisa kilomita wajen dubu, raƙumi ɗaya mutum goma suke hawansa, in wannan ya gafi wannan ya hau ya sauka wannan ya sauka, a haka a haka aka tafi, haka aka tafi. To ana cikin haka ne ƙishirwa da yunwa da sauran, sai sai na Abubakar sai ce ya Rasulullah inna Allah awwadaka fi du'a'i khaira fad'u lana, ya Rasulullah Allah ya saba maka idan kai addu'a yana biyo maka da alkhairi, bana Allah ya saba an sa maka addu'a kamar da addu'a ba. Sai manzon Allah sai ce to hibbu zadi kana so haka, yace eh. Sai manzon Allah ya daga hannunsa ya dinga addu'a ya dinga addu'a, bai soke hannunsa ba sai ga hadiri kawai, ga jimare na yawo a sama, sai ga ruwa kawai sha, aka dinga yin ruwa suka sha suka koshi suka yi ta ɗiban ruwa a abin da sarkar su abubuwan da suke ɗiban ruwa da shi, suka samu sanyi kuma dama ga ainihin zafi ga ruwa kuma har guduri suka yi da shi, shikenan sai suka ɗan surara. Mai ruwa a hadisi ya ce wallahi da za a ga da za a ga sai na ruwan bai wuce iya inda muke ba wuce iya wurin mayakan iya inda aka yi ruwan ke nan ya kauce gaba ba mu ba ga an yi ruwan saboda me, saboda su ne kawai, saboda su ne. To wannan kuma wata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin sani a yakin Hudaybiya an rasa ruwa ba ruwan alwala ba guduri, aka ce ya aka ce manzon Allah babu fa ba ruwa fa, ya za a yi sai ce akwai wani mai ɗan ruwa ko ɗan kaza ka ce ga ta ɗan kwarya akwai ruwa ka nan, sai sa hannunsa ya yi tofi sai ga ruwa ya kuku ba tsakanin ya sosa, suka zo suka sha su ko shi su 1,400 ko 500 wasu kai alwala a tsakani ya zo tsaro ya dinga fita ba fa jini ba ruwa sai jini ne ke da kofashewa ne ya zama sai ruwa wanda aka sha aka yi alwala aka yi alwala da shi to aka dan yi ko ni mai dan buzuri ko dan kada eh akwai nan ma ya sa yi kofi a cikin buzuri aka zo aka dinga shi har aka bar abu shi sallallahu alaihi wasallam to wannan mu'jiza ta irin ta annaba da take tabbatar da gaskiyan annabin Allah cewa lalle abin da yake madannan da gaske ne da gaurin ubangiji ne subhana wa ta'ala don a al'ada haka din ba ta yi to in haka ta faru kuwa sai da baka ban Allah ta'ala yana cewa sadaqa abdi bi ma qala wa barra ba wa da yi gaskiya cikin abin da yake musamman ma in qalu walanta zaka to anan ubangiji ta'ala ya sanar da mu ya yafe wa mayaka waɗanda suka je yakin Tabuka a lokacin tsananin zafi in ma suna da kurakurai to an yafe musu gaba ɗaya sai Allah ta'ala kuma yake wa ala salafati
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
أخوة وجه ذات مسلطة ولم يقل أنا وتكلم إن شاء الله كاتب مجد إن شاء
Shubha ga tayi
ba shi ga wannan ne ina ba da wuri ba da wuri ya fara gani gashi ba wani sauke wani sauke eke zaki musulunta to ma'anar musulunci shine ki shaida ba an boka da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sai yadda da wannan to da ke kirista ne ko ba ta wani addini to a kirista suna cewa annabi Isa dan Allah ne to a musulunci Allah bai da da annabi Isa ba wa Allah ne manzon sa ne mahaifiyar sa ma Maryam baiwar Allah ce ba Allah ba shi yadda da wannan to zan ga ni ko su kalmomi da larabci sai ka dinga maimaitawa ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu to da ga zuke zama musulma wanda suna kike so me kula kida Maryam kike so dama shi ne sunan ki ko dai yanzu kike so to sunan ki Maryam ko ma mai sunan ki yanzu an canja miki sunan ki ya zama da zai yanzu Maryam kuna addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da ki akan imani ya tabbatar da ki akan musulunci to yanda suka kawo ki sai su je su koya da ki yanda ake ibada insha Allah Allah ya samu dace ko miki mana Ubangiji ta'ala ce wa ala salafati alladhina kullifu hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahabat wa baqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla majja min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim wa tawaita musuje yakin tabuka ba ko kuma adangaje da yakin tabuka mutane sun kasu kashi akwai da sai yakin tabuka musulmi mu'minai suka tafi tare da manzala kuma suka yi wannan yakin so ne wanda yanzu Allah ta'ala ke jaddada gafararsa da rahamarsa a gare su akwai kuma mudafukai wanda suka bada uzuri na ƙarya wanda ba su da wani uzuri kai ba ta so zuwa yakin dai sun ga wahala suka bada uzuri na ƙarya aka ba su izini ba sai sun je ba aka daga musu kafa wanda su ne wanda Allah ya kona wa asiri a ayoyin baya wanda har ubangiji ta'ala ya ce musu makaryata ne su zara su aka ƙarya sannan kuma ya ce innahu rijsun ya ce musu ba ƙazanta ne su na jata wanda sun halaka to akwai kuma guda uku wanda ko kuma akwai ɗaya ɓangare da su kuma ba su da uzuri kuma mu'minai ne ba munafukai ba sun ma je yaƙin Badar wasu sannan kuma ba su je yaƙin Tabuk ba wanda hakan ɗin laifi ne wanda har yasa aka sa musu takunkumi aka jinkirta tsubansu tunda aka dawo da kwana 50 kafin aka karɓi tsubansu to su ne a nan wanda ubangiji ta laƙe gaya mana yake cewa laqad taba wa ala al-thalathati alladhina kullifu ubangiji subhanahu wataala ya karɓi tsuban mutane guda uku kullifu wanda aka tafi aka bar su wato a Madina ba su je yaƙin Tabuk ba su ne Kawu bin Malik da Murat bin Rabi da Hilal bin Umayya wanda mun yi bayani ko a kwanakin ba hatta idza baqat alaihim al-ard hasan da kasa ta yi musu kunci bima rahuba duk da fa'in da take da shi wato da aka daina kula to aka hana a musu magana ko sallama ba a amsa musu tun da aka yi kwana 50 tun da duniyar nan ta musu kunci duk da fa'in da take da shi suka rasa inda za su shiga wa baqat alaihim anfusuhum rayukansu ma suka musu kunci da baƙin ciki da bacin rai da tashin hankali babu irin abu da basu gani ba babu wani abu da zai faranta maka rai babu mai ɗebe maka kewa sai dai kana cikin damuwa kawai da tashin hankali da baƙin cikin abinda kai na laifin baka ji yaƙin Tabuk ba da kuma baƙin cikin me zai faru da kai wani hukunci za a yanke maka a cikin suke ciki a tsawon waɗannan kwanaki 50 wanda gaba ɗaya suka rasa inda za su sa kansu kansu ya musu kunci duniya ta musu kunci wa zannu suka yi yaqini Allah manja min Allah cewa babu mafaka fa daga azabar Allah illa ilayhi sai dai a koma zuwa gare shi wa zannu anan ai aikadu kamar fadin Allah ta'ala inni zannu anni mulaqin hisabi ai inni aikan ina da yaqini zan haɗu da hisabi to haka nan ma wa zannu suka yi yaqini ba suka yi zato ba ita ce suka yi zato to kaga imanin su da sauran kenan kamar wazannu ne da in zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alai ai fa ai kana annabi yunus lokacin da kifiya ta yi ya samu yaqinin Allah ta'ala ya yi ku ya ya kama shi to da haka ya san cewa ubangiji subhanahu wataala zai kama shi ko da ke wannan ba shi bane ko wazannu ne idza mughadiban fa zanna an lan naqdir alai wannan da zato ne yana da son ba za mu kama shi ba sai muka kama shi to ba shi dake ne ba so da haka dai zanna tana zuwa qur'ani da ma'anan wato ainihin yaqini so da haka anan wazannu suka yaqini Allah manja bin Allah cewa babu wata mafaka da za su tsare kansu daga azabar Allah illa ilayhi fa sai sun koma zuwa ga Allah kuma suka koma zuwa ga Allah thumma taba alaihim sanna Allah ta'ala ya karki tuban su liya tubu don su koma zuwa ga Allah ta'ala inna Allah huwa at-tawwabur rahim Allah ta'ala shine mai karban tuba ar-rahim kuma shine wato ainihin mai jin kai Allah shine mai jin kai shine mai karban tuba wayannan mutane guda uku sun samu matsala amma a ƙarshe kuma abu ya zama musu daraja ma Kawu bin Malik da Murat bin Rabi da kuma Hilal bin Umayya dukkan su bayin Allah ne mutanen kirki ne amma kasala ta hana su zuwa wato ainihin yaƙin Tabuk shi Kawu bin Malik ya ba da kisan sa da kansa wanda bawa sa Abdullah sa Abdullah bin Ka'ab bin Malik yace lokacin da za a tafi yaƙin Tabuk shi bai taɓa samun ma lafiya kamar wannan lokacin bai taɓa samun wadata kamar wannan lokacin ba don rakuma ba mu dafi yake da su amma da aka zo za a tafi yaƙin nan sai ya je kamar zai shirya ya tafi sai ya fara sai ya je shirya shirya ya fito sai kasa sai kasa shirya a haka dai a haka har aka tafi ba tare da yabi mai akalla ba kuma sai ta finali to ni mai hada ya tafi ne in lafiya da ina da in wadata da ina da ga abun hawa da Allah dai ya sa da iya tashi da Allah ya sa da iya bi sai ya kasa je da ya sai ya sai kasa shi dan ne yace to ana nan ana haka har aka tafi aka kama hanya ana tafiya yace yawan mutanen da suka tafiya din ba za ka yi tsammanin wani zai yi fashin yakin a gano ma bai ke ba to amma ya ka ji wani wuri aka zauna ba za su waye su mali ba sai sai za ka hau su mali sai aka tina shi ka ji tsautsayi kawai wani zai tashi taraf sai ce habasahu burdahu wa nadaru ila kitifaihi yace ya je ya yi gayo sa kawai ya ta duba rigar da ya sa ya sa abin da ake yana ta duba rigar da ya sa da kuma jin daɗi na fatar jikinsa dore da sarka faɗi ya kai ce wallahi ya rasulullah mu abin da muka sanka abin mali yana son Allah da manzon Allah sai ba shi wannan kariya ne zan tsaya yi har aka je yakin nan har aka dawo kabu yana nan a Madina da shi da yan uwansa guda biyu to da aka dawo Madina shikenan su munafukai suna zuwa su bada uzurin kariya wai manzon Allah ta tsaya yana ce ne ba musu gafara yi ne ba musu gafara sun kauka shikenan sai mutum zai shirya kariya sai sai da Allah ka dawo da gafara sai sai Allah ya gafa ka waka sai tashi da haka su garin gayi daga ba Allah ya tola musu asiri cewa kariya su mu wannan bai musu amfani ba to shi kuma ka bi da mali yake sai ne kici da shi ni yanzu bai zan ga manzo Allah ta ya je da masa kariya ne don kar ya kushi da ni ko kuma da faɗa masa gaskiya yace ina cikin haka dai kawai sai nace kai ba zan iya manzo Allah ta sa kariya ba shikenan sai sai shi wani akan ganin sa wannan yaje ya tashi wannan yaje ba da uzuri ya tashi dai dai zauna a gaban manzo Allah sai manzo Allah ya ce ka bu ya akai sai ce ya rasulullahi wallahi inda awali ne daga cikin sarakunan duniya na zauna a gaban sa wallahi zai iya tsara shi yanda zai iya fita bai ga laifi ba amma wallahi kai ya rasulullahi ba zan iya ba na san in na tsara kama wahayi zai dauko daga sama ya fallafa ni da ko da gidan sai ce to me uzurinka yace ya rasulullahi wallahi ba ni da uzuri ba ni da wani uzuri haka ne kawai bai ba na kai kawai kamar yace kasala ne kawai amma ba ni da uzuri sai ce to je ka sai Allah ya yi hukunci a kan shike nan sai tafi da ya tafi yana fitowa sai wani ya tare shi yace yanzu kai duk yan uwanka sun je sun ba da uzuri in ma ƙarya ne in manzo Allah ne wa maka gafara ba shi ne ba Allah zai karbi addu'arka shin ya daga kuma ka tasa yanda za ka yi magana ta kare kanka yace su kai ta sa maka shakka sai yanzu yake kawai ya juya yake kare ta kanka sai dan ce da sai daga ba kuwa sai ce kai ba zan yi manzo Allah ta sa maka ya sai ya juya sai ya tambaya yace ya tambaya sai ce ni kam irin wannan abin da ya faru da ni dinnan akwai wasu wanda ya faru da su irin wannan sai aka ce eh akwai Burara bin Rabi akwai Hilal bin Ubayda yace sai suka ambata min wasu mutane wanda sun je yakin Badar wasu abubuwa ne a gare ni yace daga nan sai na ji sanyi sai na hakura saboda ka san Larabawa suna cewa al mushkilatu idza ammat afa matsala ai ba kai kadai bane da sauki amma yace kowa bai kudi ne kai irin talaka a gare ni kaga akwai kuma matsala kowa ya samu ne ba sa kai ne baka samu ba sai ka zama mutum sosai amma an kudu ne ko kudu sai kaga baka damu ba shikenan yace to sai na hakura to sai manzo Allah sai ya sa musu takunkumi su uku ne yace bana abe da musu magana kusa kusa ba fadiya da din kwanaki ba amma ne sai kwana kada wani ya sake musu magana daga cikin sahabbai ko kula su farwa ya sake shikenan kowa koma gida ya shiga cikin zulumi kabu bin Ubayda yace amma su sauran yan uwan nawa Murarah bin Rabi da Hilal bin Ubayda suka sun je sun zama abin sa tausayi a gidajen su suna ta kuka suna ta kuka su ba sa iya fitowa ma cikin da wannan yace amma ni da yake matashi ne ina da karfi sai na kan daure sai izo da sallah tare da musulmi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba mai kula ne in da mu wani yazo ne sai kauda falsa kowa ya share ni kawai ba ni miji magana na je na zama za su wani na gaishe shi bayan an yi wata sallah yace wallahi sallah ai ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya motsa bakin sa ba na masa sallama amma ban ga ya motsa bakin sa ba saboda haka kokola su ba a yi shikenan dai shi aka yi dinga yi yana daurewa har wannan abu ya yi tsawo haka abu ya dade ya dade suna cikin wannan halin kakani tayi to shikenan wata ran sai tana da wani dan uwan sa abu kasa da dan babban sani yana daga cikin mutane da yake so kuma yake son sa sai ya tafi lambun sa da yaje lambun sa ya haura lambun sai ya je ya same shi yace wallahi tallahi bai masa magana sai ce masa ya aba kasala ina hadaka da Allah don Allah kasan ina son Allah da manzon sai ya shigo bai masa magana yace ina hadaka da Allah don Allah a iya sanin ka ina son Allah da manzon Allah ta sa ko bana son sai shigo bai kula shi ba ya sake na uku ya hada shi da Allah ya gaya masa don Allah a iya sanin ka ina son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce masa wallahu alam kawai wallahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa su zuka sani sai ce wallahi sai fashe da kuka kawai sai ga idon sai yana ta zudda hawaye yana ta zudda hawaye ya kama kuka shikenan sai ya haura ya fita daga ainihin wato wannan lambudi to yana nan a haka yana cikin wannan damuwa da tashin hankali sai ga wani ya zo wurin sa sai minka masa wani takarda wata wasiƙa da ya buɗe wasiƙan sai ga shi wasiƙa ne daga sarkin Gaspar sarkin wani gari ne sai ya rubuta a cikin wasiƙa sai ce mun ji labari mutumin ku ya share ka yana so ya wulakanta ka wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala bai sa ka a gidan wulakanci ko gidan tsozarta ba ka zo nan mu za mu taimake ka wato ya bar manzon Allah ta zuwa a wajen wannan sarkin zai masa ka ya ce da ya karanta sai ce kai wannan ma wata musibar ce daban sai da wakil wannan wasiƙar sai ya sa ka a cikin tallero sassan lero irin abin da ake gasa gurasa da shi kamar gidan biredi inda ake gasa biredi abun gasa biredi shikenan sai je kona wannan wato wannan takarda ya ce wannan ita ma wata wato wata masifa ce kuma ta musamman ya ce to bayan kwana 40 suna cikin wannan takunkumi sai ga ɗan aikin manzon Allah ta suma kuma ya zo ya gaya masa ya ce manzon Allah yana umurtan ka ka ƙaurace wa iyalinka ƙaurace wa iyalinka ya ce in ƙaurace mata in sake ta kenan ko ya yi da ba sai ka sake ta ba sai waye ka ƙaurace mata kar ka kusance ta shikenan sai ya ce wa iyalinsa in haɓe mai yari ki tafi gidan ku je ki zauna a gida shi ne ta tafi gida su ma sauran aka aika musu da hilal bin umayya da wannan da murad bin rabi to shi amma ita matar hilal sai ta tafi wajen manzala ta wata ya rasulullah shi hilal bin umayya mutum ne wanda yake ya riga ya tsufa bai da ƙarfi a bani dama mana na dan masa hidima dan ba zai yi wa kansa hidima ba sai manzon Allah ya ce to na baki da baki wata hidima amma ba la ya karaba da ki kare kusance sai tace ai yanzu bai da karfin ma da zai kusanta iyali tun da wannan abu ya faru kuka yake kuka yake shikenan ita dai shi dai aka ita aka bata dama tana iya masa hidima amma da zai kusance ta sai aka zaka samu shi ka bi dubani aka ce to ga dan matar hidayar ta ce ta nemi idan yake yau mijin ta hidima sai ba ka je ka nemi izini ma ko manzon Allah zai bar maka matan ka ta maka hidima sai ta bari ya zuwa ba sai ta yanzu dai mun san amsan da aka bawa ki kai matar hilal amma ni ban san amsan da za a gaya ba domin ni mata shi ne ba irin sa bane to da aka sai ya hakura da wato neman wannan izini ana nan a haka har kwana 50 ya cika musu to sai kwana 50 a cikin wannan takunkumi a cikin wannan wala ku zuwa ba wata ɗaya da kwana shi ba ne maka magana ko dan uwan ka to shikenan ana nan a haka wata ran yayi sallan asuba ba masallacin Madina ba a kai inda yake shikenan sai ya ji wani sauti wani ya daga sama dutse yana cewa ya kabu abshir ya kabu abshir ya kabu albishirinka albishirinka daga nan yake sai na faɗi ne su dana na san Allah ya kabi da mafitani tun da ya zo yana bin albishir shikenan ya faɗi ya sujjada wancan mutumin na tafowa sautin sa yana riga shi tahowa yana gudu a hanya yana kira ya kabu albishirinka mutane ko suna ta tahowa daga wurare daban-daban wani da abun hawa wani da abun da kafa an gaya musu cewa an karbi tuban kawo bilmani da sauran mutane guda biyu shikenan suka ci gaba da ainihin tahowa daga nan shi ma shi ya kama hanya zuwa Madina zai je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gaishe shi a masa bayani yace to amma kafin ya karisa jama'a suka dinga karbansa jama'a wannan jama'a su tarbe shi su masa wuri wannan jama'a karbe su wasu da dai shigo jin maza su haka mutane suka tashi suna karban su suna basa admission saboda halin da yake wato a sai dadin ba ba sa son sa ba sun bi dokar Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yanda kake son mutum to dokar Allah kuma tana gaba da shi kaga da ko magana ba sa ba ko sallama amma da aka karbi tuban sa kuma sai gashi kawai suna zuwa suna basa suna masa murna mutumin da ya fara masa murna yace da yaso ya masa angisha din sai ya cire kayan jikin sai ba shi kuta yace bai da wasu kaya sai wayannan karshen ta aro ne kaya ya saka ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da sai da zuwa ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa afshir bi khairi yawmi marra alayka mudu wa ladaka ummuka albishrinka wannan rana ce mafi alkhairi a gare ka tunda mahaifiyarka ta je ka baka samu rana mafi alkhairi kamar wannan dan Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani yana cewa ya gafarta masa kuma har duniya ta tashi ana karanta wannan to amma sai kabu yace amin indika ya rasulullah amin indina daga wajenka ne ya rasulullah ko kuma daga wajen Allah shi wannan albishir din sai yace banin indillah daga wajen ubangiji ne subhanahu wataala wannan ba ya fi daraja ba ko inda manzo sa ne ya yake masa abi salima Allah ya yake masa ko biya amma da aka ce Allah ne ya yafe masa shikenan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe masa kenan to da haka wannan sai ya kara farin ciki akan wannan yaji farin ciki shikenan sai ya rasulullahi yanzu duk dukiya ta gaba ɗaya da na mallaka na ba da ita fi sabilillahi saboda murnan Allah ya karbi tuba da Allah ya karbi tuba da sai manzo sallallahu alaihi wasallam amfi alayka baba mali karike da wani bangare da dukiyarka sai dai dozan duk dukiya na da na samu a yakin Khaibar amma duk sauran da bayar fi sabilillah saboda murna Allah ya karbi kuma lokacin da Aisha ta shiga wani hali haka mata kazafi cewa tayi bina a lokacin ta shiga tashi hankali har sai da aka saukar da ayoyi guda takwas a suratul nur suka wanke ta aka ce ba tayi bina ba shafi aka wata to a lokacin da manzon sa yanzu ya mata albishi lokacin da ta bar gidan manzon sa har ta koma gidansu ta zama abin tausayi manzon sa baya kula ta saboda shi ma bai sani ba bai san gaibu ba wannan abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba to dai da zuwa gidan babanta manzon sa yazo yake to an saukar da Qur'ani cewa ƙarya ne sharri ne aka mata ba ta dare a lokacin sai na Abubakar sai yake to ta ciki je ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me tace tace wallahi ba zan gode masa ba Allah zan gode wa domin Allah ne kutar da ni ba shi ne kutar da ni ba to da haka ai maza su ba shiru yaji zai kutar da ita bai san kai ba to da haka take ita Allah za ta gode wa sai ta gode wa ubangiji su ba sada wata amma dai maza su ba ya cancanci gode amma tunda matar sa ne wata biyu har shawarwari ake kai yanzu ga in cigaba da rike matan nan ne ko in batta ko ai dole ta ji gode wa maran to amma dai a karshe ita ma zama mata daraja har yanzu ana karanta wa'annan ayoyi a matsayin Allah ya wanke ta daga zargin da wato ainihin aka mata to shi kuma wannan da aka ce masa daga Allah ne sai ce to yanzu ni ladan karban tubana da aka yi duk dukiya ta da ba da ita fi sabili duk abin ya mallaka a duniya sai manzo sa sai ce masa amsi kare ka ba abu bali ko kuwa khairu laka dai samu wannan abin da kai ya maka a kai don kada kuma a karbi dukiya duka ya zo shi gole hali ya dinga tina cewa da ba rifi ya bayar ko da kashi ɗaya cikin uku ya bayar ko ba haka ba wala ta jani daga ma hadiyata ila udukika wala taqsuruha kull al-basth fa taqawda maduwa wa jawwa to da ka karka bayan duka sai ka zo kuma kana da dawa karka rike kuma baka bayarwa sai a zage ka kamar kuma maki Abubakar a yakin Tabuk je ka dukiyar ka gaba daya a karba ne ka bar wa iyalen kai sai Allah da manzon su Allah da manzon sa ku da bar wa iyalen manzon sa bai ce maza to ka dari ke wajen ba saboda ya san imani irin da Abubakar ko ya shiga wahala da zai da gaban wannan taimakon da ya kawo to da ka Abubakar daban yake a cikin wato ainihin sahabbai sai ce ku dari ke rabon sa na Khaibara ya ishe shi shikenan sai ce ya rasulullah Allah ta'ala ya tsiratar da ni da gaskiya ni ban yi ƙarya ba Allah ta'ala ya tsiratar da ni da saboda gaskiyar da nayi yace to daga cikin alƙawarin da zan dauka na an karbi tuba na har abada ba zan sake yin ƙarya ba har abada domin ba ƙarya ne ta kubutar da ni ba gaskiya ne ta kubutar da ni kuma yace tun daga nan wallahi bai taɓa yin ƙarya da gaskiya ba har yaba duniya har ya bar duniya yace shi da kansa yake fada da yake ba da kinsa yace wallahi har yau in nan ban taba yin ƙarya da dangan ba kuma ina fatan Allah ya kare ni har ƙarshen rayuwa na in zama ban yi ƙarya ba har ƙarshen rayuwa to shine Allah ya saukar da wa'innan ayat da kataba lahu ala al-mu'min ala an-nabi wal muhajir ala sahwa wa ala salafati alladhina kullifu Allah ya karbi tuban wa'innan mutane wato ainihin guda uku din kuma Allah mai tuba karban tuba ne Allah mai jin kan wato ainihin bayin sa to a sai gaskiya tana iya tsirar da wuzuku fasduq fa inna sidqa makramatun wa sidqu yujika inda Allah wa tuba kai gaskiya gaskiya daraja ne gaskiya ka tsirar da kai wajen Allah da kuma wajen mutane amma duk mutumin da ya dauki wai ƙarya hanyar ƙarya ita ce hanyar tsirar sa ko ta wannan hanya dai zai samu daukaka a wajen jama'a ko zai samu shiga a wurin mutane ko zai samu wani abun duniya ko ya nuna shi mai tsoron Allah ne ta hanyar ƙarya wallahi ya dauko a kansa wahala ko mutane yau da gobe za su gane shi amma in gaskiyar ta rike ta rike ta in daki tai ma dai gaskiya ne ba ka zama munafiki ba in daki tai ma gaskiya ne kuma Allah zai taimake ka akan gaskiyarka in za ka faɗi faɗi gaskiya ko bai taka ja maka kadiya haka nan editan mu da gaskiya wanda ya fi dubu zinariya to da haka in ma wahala ka sha dai gaskiya ne ta saka ta wahala babu ƙarya a ciki amma ƙarya kure take ba ta dana manzo Allah ta wani cewa asidqu tumanina wal kadhibu riba gaskiya ne tsware ƙarya kuma shakka ne idan mutum ya zama da mai gaskiya ne to yana da jituwa a rayuwa ranan ba ka ce kazawa eh sai ka maimaita ba ka shakka ko kuma wani zai je tsorar da maganan ka ba kadi ba ka da fargaba gaskiya ka faɗa amma idan ƙarya ne to kullum cikin shakka kake da damuwa karfata tashi fa karfa ƙaryan nan ta tashi fa bata tashi ba amma ba ka da nutsuwa sannan a je an faɗa a gaba kuma wanda aka gaya wa ile da ile ƙaryata ka tana shakka maganan nan in wani yi ta hanya zai yi ta kuwa to kaga kai ka rayuwarka ta zama a cikin shakka a cikin tsoro da damuwa to shi yasa nutsuwa kawai shi ne ka zama mai gaskiya shi yasa ayar gaba ubangiji ta lace ya alladhina amanu
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
بنجي تعالى يا الذين آمنوا يا قوة لوك إيماني اتقوا الله سجد ورم الله وكونوا مع الصادقين وقتل تعالى بأس المسيح سجد ورم الله وبدو قوتين في أبن الله يكيتو كبر أبن الله بأسو sannan kuma ku zama masu gaskiya ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana ku yi gaskiya ku yi bincin gaskiya in za a littafa masu gaskiya a dinga sa ku a ciki za ku tsira daga dukkan wata halaka domin kawo bidu malik da sauran ƴan uwansa gaskiya ne ta tsiratar da su ba ƙarya ba kuma wanda suka yi ƙarya ba mun gani yadda Qur'ani yake su na jasa bane Allah ya tona musu asiri to kai ba haka ne idan kai ba ƙarya shi ne yau da gobe Allah zai tona maka asiri wanda yake ganin mutuncinka zai dawo yana ganin kai mutumin banza ne mutuncinka zai tsube kuma ana daraja ka ana girma ka ranar gane kai maka rabi ne shike za ka fadi babu da wani ba za ka yi daraja ba to amma idan kana yin gaskiya ko da gaskiyar ta wahalar da kai to daraja ne a wajenka ka san cewa ka yi wa Allah da manzon sa da'a shi yasa ka shiga hali da kake ciki kuma a ƙarshe abin da ya zama maka ajiri to shi yasa Allah ta lafiya ya ku wanda kuka yi imani kun ji kisan kawo bin bayan da sauran ƴan uwansa to ku ji tsoron Allah kar ku zama makaryata kar ku zama masu saba wa Allah sannan wa kunu ma sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya ita gaskiya ita ce take gyara mutum ita take baka mafita daga dukkan kunci da ka shiga kuma yadda Allah ya ja'alahu makharajan wa yadhuhu min hadhihi al-atat duk lungun da ka shiga da matsin da ka shiga to in ka ji tsoron Allah ubangiji ta Allah zai baka mafita amma in kace ƙarya za ka yi to ko ka fitan ba inda za ka je daga ba za ka je ka koma za ka je ka koma sannan gaskiya ita take gyara mutum ya zama mutumin kirki hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim mazala ta sama yace alaikum bisidiki fa inna sidiqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu rajul yasduq wa yataharra sidiqa hatta yuktaba inda Allah sidiqa mazala ta yace ku ji zintin gaskiya gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga ayyuka masu kyau in kana gaskiya sai ka zama mutumin kirki mai ayyuka masu kyau ayyuka masu kyau kuma suna kai mutum aljanna a jibin da mutum da zai gushe ba yana gaskiya da gaskiya har a rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah idan an rubuta ka kai mai gaskiya da wajen Allah to duk abin da zaka faɗa gaskiya zaka kwata kwata ƙarya kan ba zai zo maka ba ma
ba za ka iya ba ba za ka iya ba ranka da zai yadda ya zo yana ƙarya ba yasa duk wanda aka faɗa gaskiya kawai gaskiyar ta zama maka al'ada ta zama jini da tsoka wurin ka saboda ubangiji ta ya rubuta ka da gaskiya sannan sai ce wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila al nari wa la yazadu rajulu huwa ma yazadu rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inna llahi kadzaban ka shede ku da yin ƙarya ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajiri idan kana ƙarya yanzu za ka zama fajiri ba abin da ke lalata mutum da ɗabi'unsa da halayensa da imaninsa irin ƙarya ya zama munafiki kenan don munafukai su ne iyaye ƙarya sannan fajirci zai kai kai zuwa ga wuta mutum bai gushe ba yana ƙarya yana kirdadon ƙarya har Allah ya rubuta shi maƙaryaci to don Allah ya rubuta ka maƙaryaci ba za ka iya daina ba ba za ka iya ba gashi asirinka ya tozo gashi ana ce maka ƙarya kake yi kai maƙaryaci ne kai munafiki ne amma gobe ma za ka zo ka ƙara wata ƙarya saboda me saboda kutubta inda Allahi kazzaba an rubuta ka maƙaryaci a wajen Allah shikenan gaba ka zama munafiki kuma kai ka jawo kanka ka dena ka ci gaba da yi har ƙarya ta zai maka jini da ɗauka cikin ka bai za ka iya dena ba har abada gaje kake wai ba za a gane ba gashi an gano ka an faɗa sai kaga in kai wata ƙarya to wannan ƙaryar ba za ka kai gare kare kanka ma sai ka sake wata ƙarya an tuwe ka wannan abu ƙarya ne kake sai ka sake wata ƙaryar mai don ka kare kanka to kaga har abada ba za ka daina ƙarya wajen sai yasa ba abun mamaki bane ka ga mutum ya kasa barin ƙarya tare da sanin illolin ƙarya saboda an rubuta shi maƙaryaci a wajen kuma ƙarya ita take sa ka zama fajiri sannan ka zama ɗan wuta gaskiya ita take gyara maka halayenka da imaninka da ayyukanka ka zama mutumin kirki idan baka ɗauki wannan hanya ta gaskiya ba ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba kowane ne kai ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul azab in ya dalina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima ita ya fi wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa kulu kaunan sadidan ku faɗi magana ta daidai ita ce ta gaskiya mene ne gaskiya ne shi ne muwafaqatul kalami lil wahi in za ka faɗi abu ya zama yadda ya faruwa ka faɗe shi shi ne ka faɗa daidai ƙarya kuma mukhalafatul kalami lil wahi ka faɗi abu ba yadda ya faru ba shi ne ƙarya to ku ji tsoron Allah ku zama masu gaskiya masu faɗan yadda abu yake yadda ya faru babu ƙarya Allah ta lace in kun yi haka yuslih lakum a'malakum zai gyara muku a yin bawo shikenan zaka zama mutumin kirki zaka zama bawon Allah zaka zama salihin bawa saboda kai ne gaskiya ne gaskiyar ne ta mai da kai mutumin kirki saboda haka ana gane mutum ne idan ya zama mai gaskiya amma in bai da gaskiya maƙaryaci ne wala kowane irin abu zai iya kowane irin abu in mutum maƙaryaci ne ba fajirci da ba zai iya a duniya ba kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajhu wa laysa lahu lisan to siffa ce ta munafukai siffa ce ta fajirai siffa ce ta kafirai duk wani sharri kana iya yin sa in dai baka kiyaye wannan harshen ka ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa kuffa alayka hadha ka kame harshen ka shi zai mallaki addinin shi zai mallaka maka addinin ka in ba haka ba kuma harshen ka zai je baka a cikin wutar jahannama wa ya kubbu an-nasa bin nari ala wujuhihim aw ala manaqihim illa afali al-nabi to da haka abinda harshen ka yake girba shine zai kai ka wuta shine yake kai mutane wuta to sai Allah ta'ala yake ka dinga faɗan gaskiya yuslih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukan ku kuna yin gaskiya sannan wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunuban ku duk laifin da kai a baya Allah sai ya kai maka idan ka zama mai gaskiya ya gyara ka ka zama mutumin kirki ba wa Allah ka zama mai bin Allah mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wanda bi Allah ya ji manzon Allah to wanda ya rabbanta rabbi kirma ko da ka in ka zama mai gaskiya za ka zama mai bin Allah mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan za ka samu rabo mai girma shi ne aljanna to da ka ba za ka zama da aljanna ba sai ka zama mai gaskiya in kai ƙarya ita ce al'ada ka sauka kama hanyar tafiya wutar jahannama kuma sunan ka fajiri munafiki Allah ya kiyaye mu da kiyayewansa Allah ya tsare mu da tsarewansa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh